بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي 23 غوات الربيع الثاني
هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبوني دريه تدقو مشاترا وندي دي شابير غوات
أغوست 1998 الشيخ المحدث
العلامة النحرير محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن حفظه الله قال استقبال الكعبة ما لأيتي بسكنتر كعبة معنى أبو نفرقو دكتكين أبو بوان دذا الشريع مكدنغني دسفة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيني بسكنتر كعبة القبلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكسن شيء إذن يتاشي صلى سيفسكن شأنهن كعبة أصلى فرلا تصلى النافلة. أشاك سيتي هذا شيء
مقطوع به وانا أبني وان ديكي وان شيء دق الأمة مسلم شيء سنها دو أكن هكا لتواتره سبو دليلي سنجو برجب a cikin alqur'ani da sunna. Ma'ana sunna ta zo mutawatira, dama duk inda qur'ani yake dama labudda riwayar shi ta kasance mutawatira ce. Dan haka qur'ani baki daya ya tabbatar da wajibcin cewa duk inda mutum zai sallah to lallai ya ga cewa ya fuskanci Ka'aba. To babu shakka akan tawaturanci na wannan qur'ani da muke karantawa cewa ya zo ne ainihin tabbas daga annabi sallallahu alaihi wasallama, daga Allah, sa'annan daga mala'ika, daga ainihin mala'ika Jibril, sa'annan daga Allah. To babu shakka akan haka, har zuwa waɗanda ainihin suka ruwaito mana daga cikin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan ainihin qurra'u. To dangane da sunna kuma ta zo tabbatacciya, dangane da tabbatar da ainihin cewa Ka'aba ake fuskanta ko kuma alqibla ake fuskanta in za a yi sallah. Dan haka fayughni zalika an takhrijihi, wannan ya wadatar ba sai an yi takhriji an ce wane da wane da wane suka fitar da hadisin ba. Wa ya'ti ma yadullu alayhi, yace kuma dalilai za su zo waɗanda za su ƙara nuni game da hujjoji akan haka. Wa amara sallallahu alayhi wa sallama bi zalika fa qala lil musii salatihi, kuma manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yayi umarni da haka. Sai annabi sallallahu alayhi wa sallama yace wa wani mutum wanda ainihin yazo yana yin sallah batacciya, duk inda kaji ash-shaykhul allamatul albani yana cewa al-musii'u salatihi, al-musii'u salatihi, wani mutum ne ya shigo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi yana zaune ba sallah yake ba, to wannan mutum ya zo yi sallah tsatsagen kuciya babu cika ruku'u da sujuda, sallah babu natsuwa. Dai idan da sallah ya zo wa annabi sallama assalamu alaikum, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya amsa mishi sallama. Ka riƙe wannan riwaya da ake gaya maka saboda tana da fa'ida, domin saboda samunta da wasu malaman hadisi ba su yi ba, sai da ya kai sun tafka kuskure suka ce saboda mummunar sallar da ya ma annabi sai ya ƙi mishi sallah, ya ƙi amsa mishi sallama. A riwaya cikin sahihul bukhari ta ce faradda alaihi salama, sai da ya amsa mai sallama tukuna, sannan ya ce irji fa salli, ka koma ka yi sallah, fa innaka lam tusalli, ba ka yi sallah ba. Abu biyu ake son ka duba a nan, ya ce irje fa salli, bai ce da shi irje fa a'id salataka ba, da ya ce a'id salataka akwai alamun jin ƙanshin kamar waccan tayi ma, sai ya ce je ka ka yi sallah, kamar ma ɗazuma ba a ma fara magana sallah ba tukun, sai ya ce kuma fa innaka lam tusalli, domin ba ka yi sallah ba har yanzu. To haka duk wanda kaga yana irin wannan sallah babu ruku'u babu sujuda, to wannan sallah ba sallah bace a shar'ance, yana yi ainihin ba natsuwa, bai dagowa daga ruku'u, bai cika ruku'u yadda ya kamata, bai cika sujuda yadda ya kamata, ba sallah yake yi ba, bai taba yin sallah ba gaba daya. Gashi lafazin hadisin yadda ya zo cikakken shi a cikin sahih Bukhari, haka annabi ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma kai sallah domin har yanzu ba kai sallah ba. Lam in ta taso fi'li mudari'i a gaba, ma'ana tana kore abin duk da ya faru ainihin a baya, cewa faufau wannan abin da ɗaya bai faru ba. Fa innaka lam tusalli, ba ka yi sallah ba har yanzu. Ya sake zuwa ya sake yi karo na biyu, ya sake dawowa ya sallama, annabi ya amsa ya sake cewa ka koma ka yi sallah, ba ka yi sallah ba. A na uku sai ya ce na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya, ban iya wadda ta wuce wannan ba, koya mini. Shi ne sai annabi ya zaunar da shi, koya miji sallah ɗaya 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 ɗaya.
sai dai wasu abubuwa waɗanda suke ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya ya nuna mishi su ainihin a wannan ba, domin ya fi ba da muhimmanci dangane da abin da ya shafi farillai da wajibai a cikin sallah din. To don haka wannan hadisi shine duk inda kaji Al-Albani ya ce fa qala lil musii salatihi, annabi ya ce wa mai bata sallar shi din nan, to wannan mutum da ke ake duk inda kaji ana karatu cikin ilimi aka ce al-musii salatihi, to shi ake ainihin nufi. Sunan shi Khallad ibn Rafi', annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum wanda ya zo ya batacciyar sallah, idza qumta ila salati fa asbighu al-wudu'a, idan ka miƙe kana nufin za ka yi sallah to sai ka ainihin wato cika alwala, ma'ana lokacin da ka tashi lokacin sallah yayi to sai ka yi alwala cikakkiya, sun mastaqbil al-qiblata, sa'annan ka fuskanci al-qibla fa kabbir, sai ka yi kabbara. Wannan ya ƙara fassara mana ma'anar waccan aya da take cewa idza kuntum ila salati, ashe ba wai sai kuna cikin sallah ne za ku yi alwala ba, in kun tashi sallah ma'ana in kun yi harama kun fara kinsa za ku yi sallah to sai alwala tukuna, domin gashi nan sai da ya gama maganar alwala sannan yake sa'annan ka fuskanci al-qibla sa'annan ka yi kabbara bayan ne bayan alwala. To kaga dan haka su waɗancan ɗan bid'a waɗanda suke kin hadisi, wannan shi ya lazimta musu lallai su ci hadisi, domin in sun yadda da hadisi to hadisi zai ƙara fito da ma'anoni na alqur'ani, su kuma so suke su aiki da alqur'ani a dunƙule haka, to wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba faufau. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته, من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أهال تفيه كان يصلي للنات الكلي كما أظن ليس في صلى وشري كما كمن كان النبي كان على راحلته أكن أدن هوانسي ويوتر عليها حرما صلى وشري يكني حيث توجهت به بإن دوان دبا تاشك فسكنتا شرقا وغربا جبس كو يما kudu ko arewa, duk inda ta fuskanta, saboda shi ne ba da labarin wannan hadisi a garinsu in sun tashi sallah su Ka'aba tana kudu da su ne, Ibn Umar kenan. Don haka da ya tashi bayani sai ya ce gabas da yamma, kamar nan ka ce duk inda mutum ya tashi zai sallah yana kan dabba ko yana kan abin hawa ko mashin ko keke ko mota ko jirgin sama, sai ya fuskanta ya sallah nafilan duk inda abin hawan ya kalla, kudu ko arewa, saboda ba kudu ba arewa ba, nan ne al-qibla. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Asalin wannan hadisi Abdullahi bin Umar suna tafiya shi da wani almajirin shi da tsakar dare, can sai al-fijr sun kwana suna tafiya, al-fijr ya dab da fitowa, sai Ibn Umar ya laliba baya haka sai ne wannan dalibi nashi ya rasa shi, sai ci gaba da tafiya, sai can wannan dalibi ya zo ya riske shi, al-fijr ya yi dab da fitowa, ya ce ina ka tsaya, ya ce ai na ga cewa al-fijr zai fito ne, bai riga na yi sallar wutri ba, shi ne na sauka na yi ainihin sallar wutri. Yace a kai ba za ka yi koyi da manzon Allah ba, yace a zan yi mana, yace dan menene da sallar safa in sallar witri ta kama ka ba kai akan dabbar ka ba, yace manzon Allah akan dabbar shi yake sallah duk inda ta fuskanta da shi gabas ko yamma, ma'ana ashe abin da ake kira sunna ba ra'ayi ba, abin duk da wani hali da manzon Allah ya shiga yayi kaza to in kai wannan shine kai sunna. Yanzu a ce ka zo yin alwala ka wanke kafar ka ka kawo safa ko ka kawo hutti ka sa ko makamancin haka, ashe idan ka tashi yin sallah abin da ke sunna gare ka kai safa akan wannan safa taka ko hutun naka, in kuwa ka sake ka cire to baka nemi abin da yake sunna ba, baka dace ba, tunda da annabi ya sanya hutun shi kuma yake in kun sanya hutun ku ku yi safa akai, to shi kenan sai aka yi dace ka sanya hutun da kai alwala kafin sanya shi, to abin da ke sunna gare ka kenan, sai aka yi dace daidai lokacin sallar walaha ƙarfe 8 da rabi ko ƙarfe 9 ko ƙarfe 10 yayi maka akan hanya ka kama mashin ɗinka zaka tafi gona ko zaka tafi office ko zaka tafi wani wuri, daidai wannan lokaci da ya dace kana kan mashin ko kana kan keke, to shi kenan yau ka dace da halin wata sunna, kana kan mashin ɗinka kana kan keke kana kan motar ka jaki kake kai alfadari ko menene, sai ka kabbarta sai kai fatiha da sura da ruku'u da sujuda kamar yadda zamu zo mu ji kana menuni da kanka tunda akan dabba ne, ka dace da wannan sunnar kenan. Amma bari in bari sai na isa office to kuma baka dace da abin da ake so ba kenan, baka dace da sunna ba, baka gamdakatar ba, Allah ya maka gamdakatar kai kai wa kanka asara. Jama'a an fahimci abin da ake nufi da sunna din ko? Ba wai a to ni dai zuciyata ta fi natsuwa da wannan, to wannan shine asalin kofar munafunci kenan. A ce maka ga abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce to ai dai an ce in dai an yi dai a kasan dai ta yi to zuciyata ta fi natsuwa, to hanyar munafunci ta shige take kenan. abinda ake so kawai ya dace da kai haka to sai kai kamar yadda hadisin ibnu umar ya nuna cikin sahih al-bukhari ya kinza zai tafi aikin makka sai ya'yan shi suka ce baba fa bana makka ba lafiya za a yi yaki duk suka gama jawabin su yace to naji annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya taba tafiya aikin ainihin umara sai aka tare shi aka hana musu shiga garin sai ya tsaya ainihin a bayan gari din ya soke dabbar shi duk abin da ya kamata don haka zan tafi ba zan fasa ba in na dace na samu damar shiga maka ne aikin maka lafiya lau in kuma ban dace da yake kun ga nayi gamdakatar da wata sunna kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi ya tafi an tare shi ni ma na tafi an tare ni na dace kenan alherin Allah ya tabbata to haka su sahabbai suke duk wannan falsafanci daga baya ne zuwa mutane in aka ce ka bi kawai sai ka bi gashi yanzu wannan hadisin shine yasa na ka mana asalin shi kaji don haka yanzu ka fito daga gidanka akan mashin ko akan mota za ka taho masallaci sallar asuba sai kake tsoron kafin ka zo masallaci liman ya tayar da harama ta bar harama ta sallar asuba kana kan mashin ɗinka ko jakinka sai ka ainihin kabbarta kai sallar ka tara ka alfajiri tunda alfajiri ya fito kafin ka iso masallaci ka sallame kana isowa kawai sai ka shiga tabli ne ka zauna lafiya gashi waɗannan hadisai guda biyu da ya kawo da na ɗaya da na biyu da na uku yace al-bukhari wa muslimun wa sarraji waɗannan malamai guda uku da kaji mun faɗa su ne suka rawaito wannan hadisi wal awwalu minhuma hadisin farko daga ciki shine idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu'a thumma taqbil al-qiblata fa kabbir shine hadisin farko minhuma cikin su biyu din mukharrajun fil irwa'i ash-shaykh al-allamah al-albani yace yana nan na fitar da shi a cikin littafi na irwa'ul ghalili a cikin lamba hadisi na 289 Allah ya kiyaye da mu wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala game da wannan irin mas'ala ne wato sallar nafila akan abin hawa wannan aya take magana game da inda Allah yake fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah duk inda kuka fuskanta nan ma fuskar Allah ne suratul baqara aya ta 115 wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi wa sahaha wa tirmidhi tirmidhi ma ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi to abin duje anan shine idan ka ji manyan malamai suna magana suka ce aya kaza ta sauka game da matsala kaza to wannan kalmar ta su ba ma'ana ɗaya take dauka ba tana daukan ma'anoni da yawa daga ciki ta kan dauki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai matsala kaza ta faru da matsala kaza ta faru sai Allah ya saukar da aya to sai a ce akan matsala kaza aya ta sauka a yanzu kuma idan wani ya maka tambaya alagafar ta malam zan shafi kaina dangane da alwala sai ka ce eh sai ka ce a cikin wannan tambayar taka waccan ayar ta sauka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa inda Allah ke cewa wamsahu bi ru'usikum sai ka ce a karkashin matsalaka ne wannan ayar ta sauka me kake magana wannan aya ta sauka ne dan ta kwanta matsala irin taka ba wai a zamanin annabi sai kake kai tambayar aka koma aka yi a'a mun fahimta dan hakan kaji malamai sun ce wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala to ya iya yiwa a zamanin ya iya yiwa kuma wani malami ne sai ya fitar da hukunci sai ya kawo wata aya da za ta amsa cikakken bayani akan hukuncin sai ya ce game da wannan hukunci da na yanke wannan aya ta sauka wato take magana mun fahimta ko wa kana ahyanan to duk inda kaga ahyanan a cikin wannan littafi na sifatu salati na albani ku duje kalma ta duk inda kaga kalmar ahyanan a cikin wannan littafi nasbatu salati na albani to wannan maganar ba asali a hadisi take ba albani ne ya kawo domin ya ga hadisai sun zo guda biyu wannan hadisi ya ce annabi na kaza wannan kuma hadisi ya ce annabi yana kaza sai albani ya ga abin kamar suna neman su sabani da juna to dan hada tsakanin hadisan sai sa kalma ahyanan wani lokacin annabi yana kaza to wani lokacin kuma yana kaza dan a nuna maka yadda za a tafiyar da hadisan gaba daya dama wannan hanya ce a bar yarjewa a wurin manyan malaman hadisi in ka karanta ainihin littafai na ilimin hadisi cewa idan hadisai guda biyu muhkamai sahihai suka yi karo da juna to ya za a sarrafa su to na ɗaya daga cikin hanyoyin sarrafa hadisai masu karo da juna a zahiri muhkamai kuma to ainihin hanya ta at-tarjih shine kokarin dede wato at-tawaqqu wato hanya ta ainihin at-tarjih ai kokarin dede ta su kaga ainihin an tafiyar da su tare jama'a mun fahim at-tawfiq at-tawfiq kokarin dede ta su kaga cewa sun tafi tare in hadisi guda biyu suna karo daya ya inganta daya ma ya inganta, amma wannan ya ce eh, wannan ya ce a'a, ko wannan ya ce goma, wannan ya ce shida, idan dukkan su sun inganta ba wai kai zaka kalli wanne ne ka gada malamanka da shehunanka da waliyan garinku ba, sai ka ce wannan ya kasa wancan, kamar yadda kuke wa hadisin shafar az-zakari game da ainihin wato cewa wannan hadisi ya ce in ka shafi az-zakarinka alwalaka ta kai, wannan hadisi ya ce in mutum ya shafi azzakarin shi babu komai kamar fatar jikin shi ya shafa, alwala ba ta kare ba, ma'ana ce su ji kenan da mutanen mazun zo sai a ce wannan dinnan kaga an shafe, wannan da yake cewa dinnan alwala ba ta kare ba, to an kashe to kai ne ka mutu, amma hadisin yana nan da rani kuma babu wanda ya shafe shi, sai dai ilimin ka ne ya shafe, samsul basirati ne ya shafe ka. Mun fahimci wannan da kyau ko ana kokari a tawfiq, ya za a daidaita su, sai a ce duk wanda ya shafi azzakarin shi da nufin sha'awa to alwalaki ta kare shi, shine wancan hadisi, wanda duk ya shafi azzakarin shi kamar yadda yake shafar ko ina na jikin shi da nufin susa to ainihin alwalaki ba ta kare ba, to haka za a tafiyar da hadisan guda biyu, to hadisai guda biyu in suka yi karo kenan, mataki na farko, mataki na biyu idan ka kasa daidaita tsakanin su sai ka bincika ka ga cewa shin ko kana da tarihi a hannunka. Wannan hadisi misali Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi ne, wannan matsala ya faɗe ta ne lokacin da aka yi yakin Khaibara, yakin Khaibara an yi shi shekara ta bakwai ta musulunci, wannan kuma hadisin da yake kamar tun ku da wancan shi kuma Annabi ya faɗe shi ne a lokacin Hajjatul Wada, Hajjatul Wada an yi ne a cikin shekara ta 10 cikin ta 10 zuwa ta 11, yace kenan sai ka zan da tarihi a hannunka, sai ka ce to wanda yazo a ƙarshen rayuwar Annabi din nan ya soke wancan, ya shafa wancan, wanda yazo a farkon rayuwarsa sai fadin ka kasa hada tsakanin su tukuna, mataki na farko, mataki na biyu kenan wannan, mataki na uku idan baka da tarihi a hannunka, don sai kana da tarihi a hannunka sannan zaka iddia in nasikh wal mansukh, in kana da tarihi a hannunka sannan zaka iya wannan ya shafa wannan, in baka da tarihi ba kawai dan wannan akan shi aka haife ka sai ka ce ya kasa wancan ba, a'a da ilimi ake abin, kana da tarihi, in babu wannan tarihin sai ka dawo kuma mas'ala ta at-tarjih, wanne ya fi ƙarfi a cikinsu, wannan hadisi ne sahihun li zatihi, wannan kuma hadisi ne sahihun amma li ghairihi, to wannan na daga cikin hanyoyi na at-tarjih, wannan hadisi sahihi ne 100%, wannan kuwa sahihi ne 60%, to kaga wannan 100% ya fi wannan ƙarfi kenan, to sai ka karkata akan hukuncin da wannan ya zo da shi, sai ka ajiye wancan, wancan wanda yake da ƙarfi kamar 60%, sai ka ce to akwai shuzuzi a cikin shi kenan, amma fa sai ka bi waɗannan matakan da ake lissafa, ba kawai daga kaji sai ka sallako ka dawo wanda kake so ba, idan na ukun ya gagara to sai kai at-tawakkul, dukkanin hadisan sai ka tunkuɗe su gefe guda ka koma kana ta bincike a cikin zantuttukan malamai har ko za ka samu ɗaya daga cikin waɗannan dalilai uku da muka gabatar, to kafin wannan lokaci da matsala za ta taso maka ko wani maka tambaya dangane da irin wannan matsalar, to ba za ka ba da amsa da ɗayan hadisan biyu ba, sai dai ka ga ina ka fi karkata a ilmance a fiƙahance, ka fi karkata game da halacci ko game da haramci, ko ka fi karkata game da yi shida ko yi biyar, sai ka ce yi kaza biyar ɗin babu laifi, in aka ce me dalili sai kai ta kawo dalilai na umumi, amma waɗannan hadisan ba za ka kafa hujja da ko ɗaya daga cikin su ba, don in ka ce saboda hadisi ka ba ta ya kai da wancan, jama'a mun fahimci wannan, don haka duk inda ka ji ya ce a hayanan a cikin wannan littafin to yana son ya haɗa wani hadisi da wani hadisi, ku duba na yi amfani da kalmomi biyu, na ce duk inda ka ji Albani ya faɗi haka ka ga ashe ban da wani malamin ke, don ta iya wa ka je wani littafin malamin yana karatu shi kuma yana da nashi ka'idojin, to ba wani malamin ake nufi ba, anan Albani ake nufi, na biyu muka ce Albani a wannan littafin, ta iya wa ka je wani littafin na Albani zai amfani da wannan kalmar ta ahyanan, to amma ba irin wannan ka'idar yake nufi ba, don haka sai ka kiyaye Muhammad Nasiruddin Albani a cikin wannan littafi sifatus sala, in ka ji ya ce wa kana ahyanan, to hadisan zahiri kamar suna tunkuɗa juna ne yake son ya haɗa tsakanin su, idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha alqibla, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in yana son yayi sallah akan taguwar shi sai ya ainihin wato tsaya ya fuskantar da ita ta fuskanci alqibla, fa kabbara sai ya kabbara thumma salla, sa'annan sai ya ci gaba da sallah haythu wajjahahu rikabuhu, duk inda wannan abun hawa ya fuskanta da shi, wato wani lokacin in zai fara sallah nafila akan abun hawa yana cikin tafiya kawai duk inda take kallo sai ya kabbarta, wani lokacin kuma sai ya tsayar da ita ta fuskanci alƙibla ta kuma sannan sai kabbarta sannan sai ci gaba to ba zai damu dan yana cikin sallar dan tayi kwana ta jiya fuska ta baba mun fahimci dalilin da yasa ya hada hadisan guda biyu kenan wani lokacin ne yake haka wani lokacin baya yin haka amma wannan din muna magana sallar nafila ne don haka gashi a ƙasa sai yake Abu Dauda wa Ibn Hibban al-Imam Abu Dauda shi ya fitar da wannan hadisi wato a cikin littafin sa As-Sunan da al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin sa As-Siqat a cikin mujalladin farko shafi na 12 والضياء ده الضياء المقدس في المختارة أتكلتا في المختارة بسند حسن ده إسنادي ميكو وصححه ابن السكن ابن السكن يا إنجان توانا حديثي وابن الملقن ده ابن الملقن في خلافة البدر البدر المنير أتكلم أينه اللي كافن في ميسونا خلافة البدر المنير أتكلم تكدا تقوم التأثيرين ده ديو أينه واتو أفسكا تبيو ومن قبل أفسكا تفركو ومن قبلهم كافين وأن معلمة كجمين سيسن إنجان كوانا حديثي واتو كافين ابن السكن دا ابن الملقن أنسى مبضم مالمي نسونا عبد الحق الإسبيلي واني ببضم مالمي نمتن جلن سقيد ابن حزم بمغربين في وطرانا إن شاء الله تعالى ذام ذوني تاريهم عبد الحق نبتافن أينهم أحكام الكبرى دا الأحكام الوسطى دا الصغرى بتتفيك بسيسي كما نفسه عن أين الحديثي دا ببادة نتأكي على كلامي سوى ترانزا أبو أي تاريهن في بسيب المتفنش إن شاء الله تعالى وانا ما لم يسي ما يا إنجان توانا حديثي في أحكامه أسكن بكافن في أين الأحكام رقم لمباتا جبو ليد دريئك دا تسعين دا هؤو بتحقيق البانية دا تحقيق نادون البانية والكافن تحقيق وبه قال أحمد الإمام أحمد دا تسكم على من سكه يا بعد فتوى دوانا حديثي yace in ka tashi sallar nafila ba ka iya yi kana tafiya ainihin akan dabbarka ko ka tsaya ka fuskantar da ita alqibla ko kuma ka ci gaba duk inda ta fuskanta tun farko har ƙarshen sallar ba komai kima rawahu ibn hani a cikin magana da ibn hani ya ruwaito anhu daga imam ahmad fi masailihi a cikin littafin sa al masail na ibn hani din a cikin juz'in farko shafi na 67 Allah ya kiyaye da mu don haka babu laifi in ka yi haka wa kana idza arada an yusalli al faridata amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in yana tafiya akan dabba sai ya nufi zai yi sallar farilla a zahar ko la'asar ko magriba ko isha ko sallar asuba to wa kana yarka'u wa yasjudu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ruku'u yana yin sujuda ala ra'ilati akan wannan abar hawa tashi ima'an bi ra'sihi amma yana nuni ne da ka ويجعل السجود أخفض من الركوع سيسن سجود رسيتي قفا يد ركوع ينا تفيا أيهم أكوى النجا كيكو الفدر كودوتي إن يترى في فاتحة سورة سي الله أكبر سي قلسنا هكا قفا سمع الله لمن حمد يجي ذكر رند أجي سأنا نسيكم يكا سجود الله أكبر با أجدا با ينجا كنكو تنكم ما تنزي أجدو تنكب ƙasa ƙasa da zai yi gotun nashi ya ƙasa fiye da ƙasar ruku'u amma ba zai kai ga ƙasa ba ba zai yi sujuda akan jikin dabbar ba sai dai nuni da kashi ne abin da yake nufi to wannan ainihin hadisi al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da wannan hadisi kuma Tirmidhi ya inganta shi wa kana idza arada an yusalli al-fariḍa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yana nufin zai sallar farilla wato yana tafiya akan dabba sai sallar farilla ta kama nazala sai sauka kasa fastaqbala alqiblata sai ainihin fuskanci alqibla al-bukhari wa ahmad al-imam al-bukhari da imam ahmad suka ainihin fitar da wannan hadisi zamu ƙara jin sharhin sa a can gaba kadan tukuna insha Allah ta'ala domin akwai halin da zai zamar maka kuma sallar farilla din zaka yi ta ainihin akan abin hawa saboda ta kama kamar yadda bayani zai yi wa amma fi salatul khawfi shadid amma dangane da sallah a halin tsoro mai tsanani ya zama ko ana fada da makiya ana tunanin makiyan nan za su iya zuwa ainihin su afko mana ko kuma wani hali dai da aka shiga na tsoro na ainihin takin taki na ya zama kuma ga lokacin sallah ya zo faqad sanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi an yusallu rijalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta wa al-umma su yi salla a tsaye a rijalan qiyaman a tsaye akan kafafuwansu ma'anar rijal kenan anan ba mazaje ba rijalan qiyaman a tsaitsaye akan kafafuwan su ala aqdanihim akan kafafun su aw rukbanan ko kuma ainihin wato su sallah din akan abiban hawan su mustaqbilul qibla suna masu fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha ko kuma basu fuskance ta ba ma'ana ahalin tsoroti wa qala sallallahu alaihi wa sallama ma'aiti yace to wancan hadisi da muka fara karantawa gashi yake al-bukhari wa muslim su suka fitar da wannan hadisi wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan albani yake ya fitar da shi a cikin littafin shi irwa'ul qalili a cikin lamba hadisi na 588 wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake idza ikhtalatu idan mutane suka tsude a filin yaki kenan aka yamutse ana sara ana suka فانما هو التكبير والاشاره بالراس تصلى awannan hali ta zama kabbara da kuma nuni da ka saboda an shiga cikin ainihin wato hargowar yaki to ba za ku ce bari mu bari sai an gama yaki ne sallah ba ana sara ana suka ana harba bindiga da kijiyoyi da masu kuma a lokacin nan ainihin kana kaddarawa yanzu kana kabbara harama yanzu kana fatiha yanzu kana sura yanzu kana ruku'u kana nuni da ka da haka za ka yi sallah البيهقي يروي عن حديث بسند الصحيحين وتو امام البيهقي يروي عن حديث اما باسناد دكي cikin بخاري da مسلم وتو كما yadda kace din ana cewa sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim wato ta kaidojin da mazajin al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana cewa ما بين المشرق والمغرب قبلة فكانن جبل ديما تنن عينهم القبلة وانا حديث الامام الترمذي يرويته والحاكم ده الامام الحاكم وصححه حكومة سيدين بكن سن انجن تاسي سن انجن تاسي وقد خرجته في ارواء الغليل الشيخ العلامة الالباني في حقيقة انا في شرد وانا حديث اتكل تاسينا ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل a cikin lamba hadisi na 292 wa qad yassara Allahu tab'ahu Allah ya sauƙaƙe wannan littafi an samu an buga shi wato littafin Manarus Sabil wani babban malami ne mai suna Ibn Rayyan yayi shi malami ne dan kasar Saudi Arabia ya rasu wannan malami Allah ya gafarta mishi littafi ne yayi na fiqhun mazhabar Hanbaliya to sai ya zan ya cika wannan ainihin littafi nashi da hadisai to amma baya bayyana matsayin wannan ainihin hadisai su da dama ko kuma in zai bayyana to yakan dogara ne ga wasu malamai waɗanda suka gabate shi to ganin wasu abubuwan da malamin ya hukunta dangane da hadisai ba abubuwa ne karɓaɓɓu ba ko kuma su malaman da ya dogara da su matsayin ilimi da ake ciki yanzu ya wuce iya abin da shi ya kawo a wannan littafi sai manyan malamai su Allamatul Jazira Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz da su ainihin Abdul Sheikh Mustafa Subai da sauran manyan malamai sai suka zauna suka yi taro suka ce ya kamata wannan littafi a samu babban malami na hadisi ya tsaya ya bayyana matsayin hadisan da ke cikin wannan littafi to sakamakon wannan shawara ta su sai ta fada kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani da aka tafi aikin hajji a wata shekara daga cikin waɗancan lokuta sai aka kira shi ainihin aka danka mishi asalin wannan littafi Manarus Sabil na Ibn Rayyan littafi ne kamar yadda na faɗi na fiqhun Hanbaliya mujalladi biyu ne kamar girman bulogul maram yake shi ne sai ainihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya karba ya je wannan aiki a tsawon shekara daya daga hajji ta bara zuwa ainihin misali a ce ta bana wannan littafi an buga shi a cikin mujalladi 9 duk da ainihin sihira sarki sai wato hadisai ne daga ganin bulogul maram ana bayyana sahihai ne ko da'ifai mawdu'ai ne ko la asla laha a ilmance ke tsayawa yana yin wannan aiki littafin kamar yadda na faɗi mujalladi 9 ne duk da su rasa shi akwai wani malami daga cikin malamai jikokin Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad Ali Sheikh ya dauki ainihin wannan irwaul galil na Albani ya karance shi gaba daya sai gano akwai wasu hadisi waɗanda shi da kansa Albani ya kance bai san inda suka ba shi kuma wannan malami sai ya tsaya ya kwakulo ya lalubo inda asalin suke ko ya hukunta su akan cewa asali ga inda suke in inganta ya hukunta su ba su inganta ba ya hukunta su ba su inganta ba wannan littafi takmula shi kuma a cikin juz'i guda haka yake kamar girman sifatus salati wato in ka hada su za su zama gaba ɗaya juz'i 10 kenan. jama'a mun fahimci wannan da ke ko wannan shine littafin irwa'ul ghalib saboda a lokutan baya zaka ji albani yana cewa wannan littafi Allah ya sauƙaƙe mana a samu ƙarasa bugaji to shine yanzu a wannan sabon bugu na sifatul salati yake cewa haƙiƙa Allah ya sauƙaƙe an buga wannan littafi an buga littafin fiye da shekara 10 da ta wuce to shine yasa ya miki irwa'ul ghalib kosar da mai jin kishi kana jin kishirwa ta hadisai to za a kosar da kai game da takhriji bayani na matsayin hadisan littafin manarul sabil hasse ta hanya sunan asalin littafin fiqhun kenan Al-Shaykhul Allamatul Albani Allah ya bashi ainihin basira wadda yake ainihin mai kaifi kwarai da gaske wajen sa wa littafi suna Irwa'ul Ghalib fi takhrij ahadith manarul sabil wanda wannan dama yana daga cikin dabi'u na malaman hadisi dubi Bulughul Maram ila adillatil ahkam Sibli Salam fi takhrij ahadith Bulughul Maram raddul azhani فيما في الى معاني القران هكا بذاك فتح الباري شرح صحيح البخاري هكا ارشاد الساري شرح صحيح البخاري لكن هكا فيك عمدك يقاري ده مثلا فلله دركم يا اهل الحديث تو wannan kenan don haka wannan hadisi annabi yake tsakanin gabas da yamma shine al-qibla ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nufi da wannan hadisi game da mutanen Madina da waɗanda suke wannan nahiya idan ka tsaya ainihin ka sanya gabas tana hagu da kai wato idan ka tsaya ka sanya gabas tana hagu da kai yamma tana dama da kai to inda ka kalla shi ake kira kudu to alqiblar mutanen Madina kenan to shine yake tsakanin gabas da yamma to nan ne alqibla kamar nan a Najeriya ake idan ka tsaya arewa tana dama da kai arewa tana hagu da kai kudu tana dama da kai to inda ka kalla nan ne kibla gabas kenan misali mu da mutanen sauran yammacin Afrika kasashen Sierra Leone da ƙarƙarmu to duk muna kallon ainihin gabas ne in za mu salla in ka wuce can ka sallaka Ka'aba kuma mutanen da ke can Ash-Sharqul Aqsa kamar kasashen Japan da makamantan su da muka magana ranan su kuma suka tashi sallah sai su kallo kamar gabas ce yamma ce nan su kuma za su kalla yamma za su sallah Allah ya yarda wa qala Jabir radiyallahu anhu Jabir dan Abdullah Allah ya kara miki yarda yake kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin mun kasance tare da manzon Allah a halin wata tafiya aw sariyatin ko kuma tawagar yaki wato ne riwaya ne yamanta shin Jabir ya ce tafiya ce kawai irin ta yau da kullum mun je wani sa'ani ko kuwa ma tafiyar ta yaki ce dan akwai bambanci in tawaga ce muka je wani daurin aure ko muka je wani sa'ani muka dawo sai a ce masira amma in tawaga ce wanda take ta tafiya yaki ce sai a kira ta sariyatin to dayan waɗannan guda biyu dai muka je fa asabana ghaimun sai gido ya ainihin same mu ya rufe sama fataharraina sai muka ainihin imauce waqtalafna fil qibla muka ainihin yi sabani game da qibla wato asalin at-taharri wannan yace nan ne qibla wannan yace nan ne qibla kowa dai yana kirdado yana canke muka yi sabani game da al-qibla fa salla kullu rajulin minna ala hiddatin kowa daga cikin mu sai ya salla a yadda zuciyar shi ta natsu mace cewa nan ne al-qibla domin babu mizani da za a iya gane cewa ina ne al-qibla da akwai wani mutum da ke rayuwa a wurin ya san inda yake tashi yake fuskanta ya kalli al-qibla ya salla ya salla to duk gaba daya wajibi ne su bi ra'ayin wannan mutum to amma dukkan su suna tafiya ne a tsakar daji kuma sai ya zama ainihin gido sai ya zo ya rike su rana suka kasa fahimtar su ta ina ne za ta bullo ta ina ne za ta fadi to yanzu an tashi salla wannan ya nuna nan ya ce nan ne qibla wannan ya nuna nan wannan ya nuna nan to da aka ga haka to a ka'idance bai halarci kowa ya bi kowa salla a bisa yadda yake ganin nan ne al-qibla sabanin shi kuma ra'ayin shi ba idan haka kowa ya salla inda yake ganin nan ne yana faja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi sai kowanne daya daga cikin mu ya rinka yin zane a gaban shi lina alama amkinatana dan mu san wuraren da muke salla in gari ya waye ma'ana yanzu ga ainihin salla ta kama mu mun to bari in zana zane haka sai in aje kana in kwanciya ta in Allah ya kai mu wayewar gari rana ta fito dodar mu gane cewa wane ne da gaske ya dace ya ainihin wato fuskanci inda ya kamata falamma asbahana lokacin da muka waye gari nazarnahu sai muka kalli wannan zane kowa ya kalli nashi kenan fa idza na'am sallaina ala ghairi al-qibla sai muka ga cewa dukkanin mu mun yi sallah ba daidai da al-qibla ba dukkanin mu ba wanda ya dace فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تو annan ne kaga ke nuna kenan tawagar tare da annabi ake to amma wannan matsalar sa'an da ta faru to ko dai ya zama annabi ya karkasa tafiyar ta su wasu suna ayarin baya wasu suna ayarin gaba su su jabir wannan matsalar ta same su amma asalin tafiyar ta ra'ay mun fahimci wannan domin gashi ya ce sai daga riwaya muka ga yawa annabi صلى الله عليه وسلم kaga ya nuna ba da shi abin ya faru ba kenan فلم يأمرنا بالإعادة من ذا الله بأمركي مدسي ومساك صلى الله وقال النبي قد أجزأت صلاتكم صلى الكتاي الدار قطني والحاكم والبيهقي سين سكر ويتوانا حديثي وكاد دوان دي سنتاريه ما لما حديثي إن يتلوانا الرواية يأسن سوى ذرية سي بعضها من بعض يسي دار قطني ويتوانا حديثي حكا حاكم ما يرويتو حكا بيهقي يعني سي بيهقي دا ما الماجرين حاكم duk inda ka bude sunan kubra ta bai haƙi kaje yana cewa haddathana al-hafiz abu abdullahi to da hakim yake babban mahaddisi baban abdullahi ya ba mu hadisi to da hakim yake bai haƙi kenan shi kuma hakim al-majirin dara qutni to kaga babu mamaki in ya zama hakim ya ruwaito dara qutni ya ruwaito bai haƙi ya ruwaito ma'ana in ka bincike salsalar hadisin gaba ɗaya sai ka same ta ƙarshen ta sarka guda ɗaya ce domin hakim Baihaqi ya karatu wurin hakim hakim kuma ya karatu wurin dara qutni ma'ana ta yi dara qutni ya karantar da wannan hadisi ga hakim hakim ya karantar da baihaqi dan haka kowanne ya ruwaito a cikin littafin shi dara qutni ya ruwaito a cikin littafin shi as-sunan hakim ya ruwaito a cikin al-mustadrak baihaqi shi ma ya ruwaito a cikin littafin shi as-sunan al-kubra walahu shahidun inda tirmidhi wannan hadisi yana da wani hadisi wanda zai kara musu sheda ainihin wanda tirmidhi ya ruwaito wa ibn majah da ibn majah sun ruwaito shahidi ga wannan hadisi wa akhar akwai kuma wani shahidin har wa yau inda tabarani a cikin riwayar al-imam tabarani wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan a shaykh al-allama al-albani yake nayi bayanin shi daya bayan daya a cikin littafi na irwa'ul ghalili a cikin lamba hadisi na 296 akwai wani abun lura anan duk sanda kaji malamin hadisi ya ce shahid ko kaji ya ce mutabi ko kattaba'ahu ko lahu shahidin to wannan wata magana ce yake a ilmance a wurin su manyan malaman hadisi wato idan misali a ce wani ya zo ya baka labari shi wannan da ya baka labarin nan sai ya zama bakano ne sai ya ce yau wani da shi da matarsa sun yi tafiya zuwa birnin Kudu kuci kenan sai ya zama wani ma sai ya zo ya baka irin wannan labarin ya ce maka wane yau da shi da matansu sun yi tafiya zuwa birnin Kudu kaga lafuzzan nan sun saba ba domin wannan ya ce matar wannan ya ce matan wannan ya ce birnin Kudu wannan ya ce birnin Kudu to kaga a ce ma'ana tana kaiwa ga abu daya amma asalin ginin kalmomin fa to sun saba to sai a ce daya ya zama shahidi ga daya wannan ya zo ya baka labari wane yau sun yi tafiya shi da matarsa sai wani ya ce wane sun yi tafiya yau shi da matarsa ko kuma ya ce Muhammad yau sun yi tafiya shi da matarsa Muhammadin nan dai ana ce miki baban Isa sai wani kuma ya zo ya ce baban Isa yau sun yi tafiya shi da matarsa duk dai mutum ɗaya ake nufi to sai ka ce wannan riwayar da ta zo ta biyu to ta zama shaida ga waccan kenan in ma da muna shakka waccan gaskiya ce ko ba gaskiya ba to an samu ta wata hanyar ta ƙara ƙarfafa sai ake kira shahid mutaba'a kuma shi ne kai ka ruwaito innamal a'malu binniyati daga malaminka wani ma ya zo ya ruwaito innamal a'malu binniyati daga ainihin wato nashi malami ko kuma daga wannan malami naka ma'ana anan matanin hadisin kalmar ba za ta yi sabani ko kwa daya ba kamar yadda ka zo ka ce malam ya karantar da ni innamal a'malu binniyati shi ma da yake sai ce malami ma ya karanta da ni innamal a'malu binniyati sai a ce kattaba ahu fulanu wani ya musu mutaba'a ce ya biyo shi akan wannan riwaya iri ɗaya daidai wa daidai sai dai kuma mutanen daban-daban ne jama'a mun fahimci wannan don ka je ka koyi ilimin hadisi za ka ji karkasuwarta akwai kafira akwai tamma kafin nan dai duk waɗannan abubuwan in ba a iya sarrafa su ba fa to waɗannan hadisai dole ne a zo a ce suna da rikici don ba a iya su ba ba a ji an koya ba rikicin dama kai ne ka nemi rikicin da kanka amma in kana son zaman ka lafiya to kai ɗayan abu biyu ko ka haƙura da malantar gaba ɗaya shi ya fi maka zaman lafiya in kuma ka ga cewa ƙwaƙwalwarka za ta iya ɗaukan karatun to ka je ka koyi wannan karatun to sai ka zo kana magana a cikin ilimi in ko ba haka ba dole ne za ka zo ka ce to ai wannan hadisi yana da rikici babu wani hadisi wanda yake da rikici sai da malamai suka tsaya suka tattauna shi hatta hadisan da ba su inganta ba ma malamai in suka ga cewa bai inganta ba sai su ce ne yiwa ko bayana za a samu wasu hanyoyi da hadisin su inganta to dan ka ai zargin wannan hadisin yana karo da wani sahihi sai ya kawo hadisi kaza da kaza sai a yi mun sarrafa shi da muka je ka karanta littafi ta'awil mukhtalaf alhadith na ibnu fawrat da kuma ta'awil mukhtalaf alhadith na ibnu qusayba da kuma littafin sharh mushkil al-athar na al-imam al-tahawi abu ja'far duk waɗannan malamai sai da suka tsaya suka zage kwanduwan su suka yi bayani duk wani hadisi da kake cewa ai wannan hadisin ai ya rikita mu ai ku ne kuka kawo rikicin da kanku babu rikici cikin zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam domin daga Allah ne kuma Allah yace walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da ba daga Allah bane to da an samu rikici to ma'ana fa ina ma'anan mafhumul mukhalafa na wannan maganar tun da daga Allah ne to babu rikici ce babu rikici a cikin Qur'ani ko hadisi ko kwaɗe duk wanda kaje yana cewa akwai rikici wato jahili ne murakkabi ya dan iya fara karatu da rubutu ya je karanta shikenan sai ce to ai akwai rikici to yaya za a yi kana ka gama secondary school ka je ka dauki ainihin littafin da professor ya rubuta turanci ne sarka sai maka ba dole ka ce da rikici ba to kai sa'an shi ne a ilimi ba za ka yi da'awar cewa akwai rikici ba sai a samu wanda yake sa'an sa a wajen ilimi to sai ya fara cewa to muna ganin akwai rikici a wuri kaza to shi wannan sai a tsaya a saurare shi domin ne domin sa'o'in juna suke a ilimi amma dan secondary school ko waɗannan yan secondary ko yan matan su ba su iya rubuta wasiƙa ba ma'ana abin da suka fi yau da kullum ma kenan ba su iya ba ina kuma karatu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu idan haka babu rikici a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na daga cikin abubuwan da zamu fahimta a wannan hadisi shine duk sa'an da ka zo za ka yi sallah idan wannan gari ya zama akwai mutane sai ka dubi ina mutanen nan suke fuskanta suna yin ainihin sallah in musulmi ne sai su aike ka ainihin sallah kuma aka ce ko da ba musulmi bane za ka iya tambayar su ina ne gabas kawai tunda misali sai ka san cewa gabas ne zamu kalla a nan kasashen nan namu ina ne gabas sai ce maka ga gabas nan kawai shikenan sai ka tashi sai kai sallah sai zama baka samu wanda baka tambaya ba kuma kai baka sani ba kuma babu wasu masallatai da za su yi maka isara to sai ainihin wato ka miƙe ka ga ina ne zuciyarka ta natsu tunda rana bata fillo bata faɗi ba baka ga alamomin da za ka iya ganewa ba inda zuciyarka ta natsu sai ka tashi sai kai wannan sallah ta asuba an juma idan azhar ta zo sai kai nazari idan har yanzu kana kan waccan fahimta sai ka sake fuskanta inda ka fuskanta a dazu kai in ka canza to sai ka sake juyawa ina yanzu zuciyarka ta natsu sai kai sallah anan waccan sallah ta dazu kuma ba za ka sake ta ba idan kuna tare da wani sai ce a ni fa ina ganin nan din nan da kake gani ba nan bane to sai kowa ya tashi sallar daban-daban in fahimtar ku ta hadu to sai ainihin ku yi sallar gaba daya sai daya guda sannan idan ka idar da sallar sai ya bayyana maka cewa wannan sallah da kai ta kuskure ma al-qibla to bai halatta ka rama wannan sallah ba koda da sauran lokaci kamar yadda malaman fiqh suka ce fa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk inda aka ce karama inda sauran lokaci mustahabi ne a'a ba mustahabi bane bai halatta maka karama ba ma'ana kai sallar magriba a dazu sai zama a sai yamma ka kalla kai sallah to kaga ai har yanzu akwai sauran sallar magriba bai gama fitewa gaba ɗayan su muhtarin su da larurin su ba to a ƙarƙashin maganar da malaman fiqh kamar su ne ahlari da sauran su kai to tun daga sauran lokaci mustahabi ne karama to mustahabi hukunci ne na shari'a ba zai tabbata ba sai inda nassin alqur'ani ko hadisi nassin alqur'ani ko hadisi wanda ya hukunta maka za ka rama inda sauran lokaci a matsayin mustahabi bai zo ba sai dai nassi ma zahirin shi suna hukunta akan cewa babu ramuwa domin gashi ya ce falam ya amurna bil i'adati to wannan nassi sai a dauke shi a aiki da shi akan wadda ta wuce da ba sauran lokacin ta da wadda ainihin ta wuce da ta riga ta gabata gashi akwai sauran lokacin ta domin me babu wani dalili a cikin shari'a wanda ya bambance asalin abubuwa kuma za a gudanar da su akan yadda suka zo ne sai an samu dalili wanda zai rarrabe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirye da mu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli nahwa baitul maqdis wal ka'bati bayna yadayhi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya iso Madina sai yake fuskantar baitul maqdis yana ainihin sallah wato masallacin Qudus can kasar Damascus can kenan sai yake fuskantar ta yana sallah to ita kuma tana yamma ne da Madina kaga madadin ya fuskanci arewa sai yake arewa Ka'aba kenan to yamma kuma can baitul maqdis ga Ka'aba yana ji yana gani shine abin da ake nufi wal ka'batu bayna yadayhi ba wai bayna yadayhi na zahiri ga ta a gaban shi yana kallo ba a'a ga Ka'aba yana ji yana gani da yana Makka yana kallanta da ya dawo Madina sai ya daina kallanta shine abin da ake nufi wal ka'batu bayna yadayhi ai ba bayna yadayhi na ga ta a gaban shi ba a'a yana ji yana gani ga Ka'aba sai ya rabu da ita sai koma yana kallon baitul maqdis qabla an tanzila hadhihi al-aya ta sun wannan ainihin aya ta sauka قد نرى تقلب وجهك في السماء الله يكي حقيقة من جوية وردنك السماء فلنولينك قبلة ترضاها حقيقة ذام فسكا تدك ذام جوية دك القبلة دك تيسو فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيك فسكا تد فسكا كديد آشيني الفرما واتو أينهم كأباكيني الوقت سند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداو مدينة idan ya tashi sallah sai ya kalli baitul maqdis sai da watanni 16 ko 17 yana haka sai yahudawa suka rinka cewa a'a to muhammadu fa ya rude da kuma yana kallon ka'aba yanzu kuma ya dawo yana kallon alqiblar mu to da sanni da sanni dai zai dawo za a bi addinin namu kenan tun daga shi alqiblar shi ta fara juyawa wasu kuma daga cikin su sai suna gulma suna cewa to wai menene yasa musulmi suka juya suna kallon ainihin alqiblar mu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya tashi sallah sai ya ci gaba da fuskantar ainihin Ka'aba din ay baitul maqdis din amma sai ya daga idan shi yana kallon sama wato isara ga yana kaiwa Allah kuka shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa mun ga juyawar idanka a sama wannan aya na daga cikin ayoyin da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake sabanin ainihin aqidan maguza da suke cewa Allah yana ko'ina Allah ya shirye da mu سورة البقرة آية تقريبية دا 44 فلما نزلت لوكا سند وانا آية تسوك استقبل الكعبة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفستن في كعبة وبينما الناس بقباء متاني سنة كان سنة صلى قباء فكان قباء دا سكين دا المدينة كمر ينزل مسلمين دا كينان سكين مسيا أنا نزالي كينان أشيو سيتاكا أشيو زوا نان دا زائي كان هنير كان كوكما أشيو كمر أشانين نان zuwa ainihin can gwargwaje ko kuma UCE kwatankwacin kusan haka lissafin ne domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin taho daga Makka Quba ya fara sauka yayi ɗan makonni kamar makonni biyu tukuna aka kafa masallaci a nan aka yi al'amura saboda asalin Quba ɗin akwai wasu daga cikin dangin ubansu a nan idan haka sai ya sauka nan dan sadar da zumunci sa'annan kuma ya shigo cikin garin Madina wannan masallaci na Quba mutane suna nan suna sallah fi salati subhi a sallar asuba idh ja'ahum atin sai wani mutum ya je musu fa qala sai ya tsaya gefe da su suna cikin masallaci suna sallah sai ya tsaya yayi magana da su yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi laylata qur'an a daren jiya an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta alqur'an wa qad umira a cikin wannan aya kuma an umarce shi an yastaqbilal ka'aba cewa ainihin ne fuskanci ka'aba ala ku saurara da kyau ya ku masallata fastaqbiluha kuma ku juya ku fuskanci ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham da can fuskokin su sun kasance suna fuskantar sham ne yamma kenan fastadaru sai suka juya dukkan su imamu wastadara imamuhum limamin su mai juya hatta istaqbala bihim alqibla har sai da fuskantar da su alqibla shi yasa na buga misalin dazu yamma suke kallo kaga abin zai saukin aka ce ku juyo ku kalli kudu jama'a mun fahimci wannan ko to ainihin abin da ya faru kenan a cikin wannan sallah ta su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Sarraj wa Tabarani sune suka fitar da shi الإمام الطبراني يا فكر بأينه وانا حديثي أتكين جزئي نأكو شكت ذات قريقا دا تقوى فسكا تبيو ألوغة سند ألباني يوجد دون مؤجم الطبراني الكبير بأبغا شبا أما أينز أنبغا مجلد أسرين جزئي أربعين وابن سعد ابن سعد أتكين لكافين في طبقات الكبرى أتكين مجلد فرقو شاسي نأيديو دا أربعين دا أكو الشيخ الألامة الألبانية وهو في الإرواء وانا حديثنا نأتكي لكاتنا الرواء الغليل لنبا حديثنا قريبيو دا تفاين ديدي وانا لنبو دي ديكي فاين إرواء با لنبو دين شاتي باني لنبو دين حديثنا من فهمت وانا بكيوكو الله يسير يدبو ودى جسكين أبن دبا مفهمتا أتكين وانا درسي كو أوانا حديثي مصمم وانا نونا منكينا للي إذن أينهم واتو كانا تكين صلى daka kuskure al-qibla sai wani yazo ya tsaya kusa da kai yace inda kake kallo din nan ba nan ne al-qibla ba amma ga inda al-qibla take nan to babu laifi ka saurare shi abu na farko kenan babu laifi ka daga kai ko kuma ma ka waiga ka kalli ina yake kwatanta maka sannan abu na uku kuma lallai ne in ka ji wannan magana ta shi sai ka juya ka bi inda yake kwatanta maka din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abu na farko kenan abu na biyu kuma wannan ya nuna mana karban ahadithul ahad wato hadisi waɗanda ba su kai martaba ta mutawatirai ba to za a iya karban su hadisi duk da ka ganki to ya zo mana ta ɗayan hanyoyi guda hudu ne ko dai ya zama mutawatiri wanda ya zo ta hanyoyi waɗanda suke burjik da sunan da sauran sharuɗa da malamai suka ainihin kawo dangane da mutawatiri wato a samu misali sahabi misali zan buga a ce sahabi goma ya ruwaito waɗannan sahabbai goma dukkan suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko suka ce sun ji ko suka ce sun gani sa'annan a samu ainihin tabi'ai kamar guda goma ko sama da haka su ruwaito daga wurin waɗannan sahabbai sa'annan a samu wasu haka tabi'ai ne ko atba'u tabi'i ne su ma su ruwaito daga ainihin waɗannan malamai nasu har zuwa kan malaman da suka zo ko malamin da suka rubuta mana waɗannan hadisai sai muka samu wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama irin haka wannan shi ake kira ainihin hadisi mutawatiri kwatan kwatan shi shine kamar hadisan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wanda biye min ƙarya da gangan to ya tsalle mazaunin shi ainihin a cikin wuta wannan hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi burjik a cikin addinin musulunci kamar hadisai dangane da ainihin saukar annabi Isa a ƙarshen duniya da hadisai dangane da ainihin wato zuwan Yajuju wa Majuju da hadisai dangane da Dajjal kai har ma da hadisai waɗanda ke magana dangane da ainihin matsala ta ainihin al-mahdi al-muntazar al-mahdi dangane da aqida ainihin mutahalli sunna ba irin ainihin aqidar ɗan shi'a ba aqidar ɗan shi'a mahdi ya zo ya wuce mu a kurin mu musulmi ahli sunna mahdi bai zo ba tukuna ke yana zuwa to hadisai dangane da ainihin wato zuwan mahdi to sun ka martaba ta mutawatiri kamar da al-imam al-sawkani da wasu manyan malamai suka faɗi to irin waɗannan su ne hadisai mutawatirai to akwai kuma hadisi ahad shi kuma shi ne cikin waɗancan kaso guda huɗu cikin guda uku cikin huɗu da na faɗa akwai hadisi mashhurin hadisi shi ne hadisin da ya zo ta aƙalla hanya uku ko sama da uku amma bai kai martaban mutawatiri ba sannan akwai hadisin da ya zo ta hanya biyu yake kira gharibi akwai hadisin aziz akwai hadisin da ya zo ta hanya ɗaya yake kira ainihin gharibi to duk waɗannan guda uku da na lissafa a cikinsu akan samu sahihi a cikinsu ake samun da'ifi amma hadisi mutawatiri duk inda yake to hadisi ne ingantacce to wasu suna cewa hadisi idan ahad ne wato bai kai martabar mutawatiri ba ba a kafa hujja da shi dangane da aqida to wannan magana ta ce maganar banza ce sakamakon wannan ka'idar ta su suka zo suka ce wai hadisan mahdi da hadisai akan saukar annabi Isa da hadisai akan zuwan Yajuju wa Majuju da Dajjal dukkanin su hadisai ne waɗanda suke ahad dan haka ba za a yarda da waɗannan abubuwa a cikin musulunci ba domin hadisan da suka zo ba su zo matsayin mutawatirai ba to waɗannan masu wannan magana ba malamai bane a cikin ilimi ba a kula da maganar su da a ce za su je su binciki manyan malamai kamar su al-Imam al-Sawkani irin su Ibn Hajar al-Asqalani da makamantan su da sun samu cikakken bayani a wuraren waɗannan malamai waɗanda ke nuna musu cewa hadisan nan da na lissafo sai mutawatirai ne ba ahad ba kamar da suke cewa to abin da kai shi a wannan zamanin shi ne jama'a kowanne mutum ya buɗe baki ya ce zai yi magana a fannin da ba nashi ba abu mafi takaici kuma shi ne mutumin da bai iya karatu na larabci ba bai iya karatu na addinin musulunci ba yaje ya dauki littafin da aka rubuta da turanci ko da faransanci ko da hausar boko ko da wani yare yace wai waɗannan littafan su ne da zama miki madogara dangane da bincike to wallahi ya kamata kowa ya sani kana son ka san addinin musulunci hakikanin sani wallahi dole sai ka koyi larabci sai ka kware sai ka iya fassara in ba haka ba za ka samu da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa su fassaro daga larabci zuwa turanci in kai ka iya larabci ka iya hadisi ka iya qur'ani sai ka gane cewa da yawancin wasu fassarorin nasu ban kaura ne domin sakamakon irin wannan fassara ta ban kaura aka samu wani da ya fassara muwaqqa da wani ya zo karanta ko fassara ta hukunta miki akasin abin da ake nufi hadisin Imam Malik da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga cikin zantukan annabawa idan ba ka jin kunya kai abin da ka so sa'annan kuma ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora a kan hannunka na hagu a sallah kuma ka gaggauta sahur ka gaggauta buɗe baki ka kuma jinkirta sahur to shi wanda ya fassara ɗin sai fassarar ta shi ta hukunta cewa duk waɗannan abubuwan na marasa kunya ne don haka kamar yadda cewa ka faɗi abin da kake so rashin kunya to haka ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora a kan na hagu a kan ƙirji a sallah rashin kunya ce haka gaggauta buɗe baki rashin kunya ce haka jinkirta sahur rashin kunya ce saboda shi wanda ya translation ɗin wanda ya fassara haka ainihin fassarar tashi ta ainihin hukunta ne to don haka lallai ku zage ku koyi karatun larabci ku koyi karatun addinin musulunci wallahi in ba haka ba har ka mutu ba ka ji ƙarfin musulunci ba ma balle a fara tunanin wai ka ji daɗin karatu a cikin addinin musulunci yanzu mafi yawancin ɗan boko in ka taɓa su dangane da fassara alƙur'ani sai su ce sun dogara da ainihin fassara a Sheikh Yusuf Ali Sheikh Yusuf Ali na ɗaya yana da matsala a cikin aƙidar shi domin ɗan aƙidar ƙadiyaniyya ne aƙidar da suke yarda cewa akwai wani annabi daban da ya bayyana a tsakanin ƙasashen Indiya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ga me wannan aƙidar to ba musulmi bane sai ne to Yusuf Ali ne wannan translation wanda yake ya yaɗa diyaya ta duniya to wannan ita ce aƙidar shi ƙadiyani ne na biyu Yusuf Ali bai kware dangane da sanin ta kamar man addinin musulunci ba balle larabci don haka fassarorin nasu suke bayuwa zuwa ga kuskure don haka aka samu radakatul alamin islami suka tsaya suka tattara manyan malamai aka tsaya an fara gyaran wannan translation nasu aka ga ba zai gyaru ba ɓarnar ta yi yawa don haka sai aka sake new translation ni ina nan da shi don haka wannan translation na Yusuf Ali is totally condemned is out of line ba su a kan hanya ya kamata duk ɗan boko ya fahimci wannan sannan malamin da ya fassara sahihul bukhari wanda yake tsohon malami ne a jami'ar islamiyya a da to ya yi fassara ta ainihin alqur'ani wannan fassara ta shi ma mai nagarta ce in ma za ka duba ta tasiranci ɗin sai ka duba ta to fassarar abul a'la al-maududi ita ma ta turanci wanda yake a cikin mujalladi 5 the meaning of the holy quran ita ma tana cike da kurakurai don haka sai ka yi hankali to yanzu menene yake maka zaman lafiya ka je ka koyi karatun qur'ani da fassarar shi a wurin malamai nan mafi yawancin waɗanda suke fassarawa sai ka same su ba laraba ba ne ma ba tura ba ne ma'ana dukkan harsunan guda biyun babu wanda yake yare ne wanda bayan da mutum ya koya to akwai kuma tamakkumi na cewa ya koye shi ainihin daga bakin uwarsa domin wannan na daga cikin abin da ke ƙara maka samun garanti akan in kana fassara ya zama wannan harshen ka koye shi ne wato harshen ka ne to sai ya zama fassarar abin da ke matsala gare ka shi ne yaren da kake fassara zuwa daga gare shi to in ya zan ka ƙware daga wannan yaren sai ga kana fassara kyakkyawar fassara ana fahimtar ka amma ba haka ba sai ga abubuwa suna cikurkuɗe maka a wajen fassara ɗin to lallai masu son su koyi addinin musulunci ya kamata su fahimci wannan ku je ku koyi larabci tukuna in ba haka ba kace za ka dogaro a waɗannan fassarori ta fannin amfanin su to yana kaiwa ne ga waɗanda ainihin yanzu ne suke son su fahimci addinin musulunci ko kuma yanzu ne suke bincike dangane da addinin musulunci amma ka ce za ka je ka karanta fassarar turanci ka zo ka yi wa'azi ka ce za ka zo ka karanta fassarar turanci ka zo a yi jayayya da kai wannan ba a cikin addinin musulunci ba addinin musulunci ba addinin kirista ba ne addinin kirista katab babu inda babu take yau da yaran da Allah ya saukarwa da Annabi Isa yaran arani amma addinin musulunci har ma bai halatta ka karanta Qur'ani da wani harfi kana tilawarsa ba sai da ainihin larabci yadda Allah ya saukar da shi nan ma fa duk kasancewar ka balarabi sai ka je an koya maka ba za ka dauka kawai ka iya larabci ka je kai ba sai ke nan to ku sani da cewa hatta ita kanta fassarar ma translation na Qur'ani zuwa Turanci ko zuwa Hausa ko zuwa kowane yare fa malaman musulunci ba su haɗu akan halaccin haka ba akwai malamai da yawa daga ciki waɗanda suka tafi akan haramcin haka na daga cikinsu daga ƙarshe-ƙarshen nan a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir da shi da ainihin mahaifinsu Ahmad Shakir ya faɗi wannan ainihin a cikin sharhi da tahriji da ta'liqi da wani kafin Ar-Risala ta al-Imam Shafi'i yake fassarorin nan da ake zuwa harshen Turanci ko wani harshe to addinin musulunci bai yarda da shi ba duk wanda yake son ya koyi Qur'ani to ya koyi Qur'ani ainihin da yadda Allah ya saukar da shi da ma'anarsa ina su Bilal waye musu fassara ina su Zaidi waye musu fassara ba sai da suka zama wannan ladan wannan sakataren manzon Allah game da rubutun Qur'ani ba to dan haka kowa ya dage jama'a sannan in ka dubi irin yadda fassara take kuma ka je ka ɗauki translation din the translation of the meaning of the holy Qur'an na ainihin shi Mr. Mamadi Kepital ka je kuma ka ga irin yadda shi kuma nashi fassara take sabawa daga ainihin sai Yusuf Alidin don haka wannan na tsaya na yi ne saboda da yawancin wasu suna ganin cewa kawai aikin da su iya Turanci za su je su ɗauki sahihin Bukhari ko za su je su samu wani littafi da wani da Yahudu ya rubuta kawai su ce wai sun karanta don haka sun suna ganin ma addinin musulunci ma akwai rikici a wuri ta ba don me don sun karanta a wani littafi kaza kaza ga inda wani kirista ya gano ruɗanin da ke cikin Qur'ani tsakanin Bukhari tsakanin Muslim tsakanin ainihin Al-Qur'ani ya gano cewa ainihin wannan musulunci ma da rikici don haka wai ya rubuta daga addinin musulunci ya koma cikin kiristanci bai koyi addinin musulunci da harshen larabci ba ne ya kware da babu yadda zai ga ruɗani balle ya rubuta kuma duk abin da ya rikice maka game da Al-Qur'ani ka je ka samu malamai da suka san Al-Qur'ani sani na haƙiƙa wallahi za su warware maka matsalar tas amma dan menene kana da mashin ka wa saki zai lalace ka tafi ka kai shi Kaduna kamfanin ki zai tafi a gyara maka dan Allah in ka fito baka ƙara sojar da ya buga biyari sai ka ji hauki dama baka nemi inda ya kamata a gyara maka tijon ka in ta lalace sai ka kai ta kamfanin ki zai wanda sai ka kai ta inda ƙwararrun ka suke to Qur'ani ya yi kike maka dan menene za ka ce bari ka je ka karanta abin da aka rubuta da Turanci malamai sai da suka share fiye da shekara 1000 da larabci ake rubutu gaba ɗayansu tsakanin waɗanda suke larabawa da waɗanda ba larabawa ba sai da shekara 1000 ta wuce aka ƙetaro waɗannan ƙarnuka namu sannan aka zo aka fara samun a ce za a fassara addinin musulunci zuwa wani harshe har su malam Abdullahi Gwandunan da shi da Shehu Usman ɗan Kodiyo da Muhammad Jalla da Nana Asma'u magana in su ne isu isu da larabci za su yi Fulani ne Hausawa ne a ƙasa